sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan lokaci da fatan an yi da lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 22 ga watan Oktoba shekarar 2001. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Cibiyoyin da ke yaki da cututtuka masu yaduwa a Amurka sun ba da shawarar yin allurar rigakafi karo na uku ga miliyoyin mutane. Majalisar Wakilan Amurka ta samu Steve Bannon ɗaya daga cikin masu ba tsohon shugaban ƙasa Donald Trump shawara da laifin wulakanta majalisar bayan da ya ki amsa gayyatar da ta aika masa. Masana sun ce sabuwar dokar sadarwa ta Hong Kong da ta nemi masu amfani da wayar salula da su rijistar katunan wayar su da sunayensu na asali na iya ƙara fargaba a birnin.
Kanan labarin kenan aka saurara a cikin shirin za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da Alhaji Bamanga Tukur kan muhimman batutuwan da ke damun Najeriya.
Bangoye Zukrani tsoro ka taso daga Abuja ka je Kaduna. To in baka je Kaduna ba, ba tsoro. Ashe mai sai da abuwa Kaduna da kai mai sai a nan kake so zai yiwu.
Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa tawagar 'yan majalisar dokokin jamhuriyar ne ta yi rangadi wasu jihohi dangane tantance halin da shari'a ke ciki a ƙasar.
Amma raɗa ma sun ce muna da suke wannan shari'a ta babban lahika sai sun ƙaro jijiyoyi daga cikin department su yi sati bita da su. To a lokacin nan duk wani aiki na shari'a kuma tsayawa yake.
Daga nan za mu tsallaka ƙasar Ghana inda matasa kimanin 2000 suka gudanar taron koli. Sai kuma shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo shiya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraron ku ke aiko mana ta email, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sunana Zahra Aminu Fage. Cibiyoyin da ke yaki da cututtuka masu yaduwa a Amurka sun ba da shawarar yin allurar rigakafi karo na uku ga miliyoyin mutane da suka yi rigakafin cutar coronavirus ta Moderna ko Johnson & Johnson. Kuma ta ce ba lallai ne a yi allurar kamar ainihin ta farko ba. Rochelle Walensky, shugabar hukumar, ta amince da shawarwarin da kwamitin ya bayar a ranar Alhamis. Abinda ya sa hukumar ta CDC da hukumar kula da abinci da magunguna suka amince da abu guda. An amince da allurar rigakafin Pfizer karo na uku a watan Satumba. Kwamitin na CDC ya ba da shawarar cewa mutanen da shekarunsu suka kai 18 da haihuwa kuma waɗanda aka yi musu allurar rigakafin Johnson & Johnson watanni biyu ko fiye da suka gabata sun cancanci a ƙara yi musu ƙarin allurar. Sannan masu shekaru 65 ko sama da haka, waɗanda suka yi cikakkiyar allurar rigakafin Pfizer ko Moderna, ana ba da shawarar da su ƙara yin allurar rigakafin watanni 6 ko fiye bayan sun yi allurar ta biyu. Majalisar Wakilan Amurka ta samu Steve Bannon, ɗaya daga cikin masu ba wa tsohon shugaban ƙasa Donald Trump shawara da laifin wulakanta majalisar bayan da ya ki amsa gayyatar da ta aika masa don ba da bahasi a binciken da take yi kan boran da aka yi a ginin majalisar na ranar 6 ga watan Janairu. Majalisar ta kai ga wannan matsaya ce bayan da aka kada ƙuri'a inda wakilai 229 suka yi na'am da matakin, yayin da 202 suka nuna adawarsu. Majalisar ta kwashe awa ɗaya tana muhawara kafin daga baya ta kada ƙuri'a. 'Yan jam'iyyar Democrat a kwamitin binciken sun bayar da hujjar cewa bai kamata a kyale Bannon ya yi watsi da sammacin da suka aika masa ba. Wasu 'yan Republican a majalisar, ciki hadda Liz Cheney da Adam Kinziga, sun kada ƙuri'a tare da 'yan Democrat masu rinjaye a majalisar wakilan don nuna adawa da Bannon. Wakilin jam'iyyar Republican Jim Banks na Indiana ya nuna adawa da abin da aka yi, yana mai cewa membobin kwamitin suna amfani da ƙarfinsu don sanya Bannon a kurkuku. Ya kuma zargi kwamitin da gudanar da abin da yake a matsaya mara inganci.
Kafin mu sake dawo da labarai za mu leƙa Najeriya inda tsohon shugaban jam'iyyar PDP Alhaji Bamanga Tukur ya ce son zuciya ne ya sa wasu ke yunkurin ɓallewa daga ƙasar da nufin kafa tasu. Wannan dai shi ne karan farko da Alhaji Bamanga Tukur ya taho bakinsa a kan al'amuran ƙasa tun bayan saukarsa daga kujerar shugabancin jam'iyyar PDP. A tattaunawa su da Sale Shehu Ashaka, Alhaji Bamanga ya ce ya kamata 'yan Najeriya su haɗa kai domin su taka birki ga masu fafutukar ɓallewa.
Duk abin da ka raba a duniyar nan ka kara ga ƙarfinsa, ko bane farko ko ina bambanta abu, don da ka kawo farko ka creating kamar enemy ne, wato sai a yi fara da shi. To shi yasa in ka ce a raba, ka gani wanda ya ɗauki nasa yana so nasa ɗin ya fi wanda ka, daga nan aka so mai in da haɗe ai gaba ɗayansu za su taɓa yadda su yi abin da zai yi musu abin nan kyautata musu. In ƙasar ne, in ƙasa ba ta da kyau, in an haɗa kai gaba ɗaya abin da zai gagara, mu Allah ya gaya mana. Yi bambanci ko karku bambanta ma tsakanin annabawa da na kawo muku.
Me kake gani ne zai zama mafita a kan wannan matsaloli?
Sai a gaya musu gaskiya abin da suka yi nan ƙarya ne. Duk mai son ƙasar nan yana son ta haɗe. Wanda ya ga maka wannan yana so ne, to in an raba an bashi shi mai zai yi wanda ya wuce wanda ka yanzu. Akwai fi sabilillahi a ƙasar nan inda za ka je ka shiga kasuwa ba ga in ya wuri ba ko bayar bi ko ba haushi ko abin da haka ke.
Ana magana cewa babu wata ƙasa da za ta ci gaba ba tare da komawa harkar noma ba. In ka duba zuwan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mai da hankali wajen cewa 'yan Najeriya su koma harkar noma. Abinda ya sa na yi maka wannan tambaya ita ce a matsayinka na shugaban tuwa na Afirka, African Round Table, yaya kake ganin wannan hoɓasa ɗin na maganan noma, muhimmancin noma a ƙasa?
Ai, babu kamar haidu. Guda uku garibin a yi karatu, a yi noma, a yi kasuwanci. In sun haɗo ciniki suka yi, in sun yi lafiya ne, don ba wani wanda ke so a yi ɓanna. Bari su shiga ɗin, kaga ba da dama. Batun maganar kidnapping babu waye zukra ne tsoro ka taso daga Abuja ka je Kaduna. To in baka je Kaduna ba, ba tsoro ashe mai sai da abu a Kaduna da kai mai sai a nan kake so zai yi.
To ganin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kusan yanzu yana da ƙasa da shekara biyu a ce ya gama mulkinsa, kamar a wani ma'auni za ka iya auna nasarorinsa?
In baka da wannan mataimakonka, mutum shi ɗaya ba iya ba, ba zai iya. Abubuwan da abokan sun wuri nan mutum ɗaya ne, Buhari zai nemi gona, Buhari ne zai kasuwa ya sai ka rahusa, to dole kowa ya zama yana ciki. Ai, liman ba ce shi kaɗai ya sallar shi kaɗai, aka yi jami. To muddin ba ka bi liman ba, to ba jami ya yi.
A gai da Sale Shehu Ashaka, hadin zirikuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga ci gaban labaran.
Yadda ƙasashe 40 sun bayyana damuwarsu a cikin wata sanarwa da suka fitar a Majalisar Ɗinkin Duniya game da halin da 'yan ƙabilar Uyghur da sauran Musulman Turkic ke ciki a lardin Xinjiang mai cin gashin kansa a China. Wakilin Faransa a Majalisar Ɗinkin Duniya ta Faransa a madadin ƙasashen ya ce, keta haƙƙin ɗan adam, azabtarwa, tilastawa, cin zarafi da raba iyaye da 'ya'yansu na daga cikin uƙubar da 'yan ƙabilar Tawiga ke fuskanta. A cikin sanarwar haɗin gwiwa, ƙasashen sun kuma nuna damuwa game da sa ido sosai kan 'yan ƙabilar Tawiga da membobin wasu ƙabilu tsiraru da kuma danniyar gama gari na ƙananan ƙabilu da addinai, inda suka yi kira ga China da ta baiwa babban kwamishinan kula da haƙƙin ɗan adam damar shiga Xinjiang. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na China ya yi watsi da sukar ƙungiyar da cewa ba ta da tushe. Jami'an tsaron Amurka sun ce fitaccen ɗan wasan kwaikwayon Amurka Alec Baldwin ya harbi wata mai shirya fim har lahira tare da raunata wani darakta bisa kuskure yayin da ake ɗaukar wani fim a jihar New Mexico. Lamarin ya faru ne a wurin daukan film din Rust a kudu maso yammacin Amerika, inda Baldwin ya kasance babban jarumi a film din. A cikin wata sanarwa da suka fitar, 'yan sanda a Santa Fe sun ce Halina Hutchins da Joel Souza an harbe su ne lokacin da Alec Baldwin yake amfani da bindigar shirya fina-finai. An yi amfani da jirgi mai saukar angulu wajen garzayawa da Hutchins mai shekaru 42 zuwa asibiti, amma ta mutu sakamakon raunukan da ta samu, yayin da Souza mai shekaru 48 an kai shi asibiti a motar daukar marasa lafiya kuma yana samun kulawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wata tawaga 'yan majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta yi rangadi a wasu jihohin kasar domin tantance yanayin da ake ciki a gidajen yari da kuma yadda ayyukan shari'a ke gudana watanni kaɗan bayan bullo da matakan samar da kusanci tsakanin jama'a da makaitar shari'a. Wakilin Muryar Amurka a Maysalan Umar Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Makasudin wannan rangadi na 'yan majalisa, mambobin kwamitin kula da sha'anin doka da shari'a da hukumomin jamhuriya, wato Commission des Affaires Juridiques et Institutionnelles, shine bitar halin da ake ciki dangane da wasu matakan da gwamnatin Nijar ta dauka a watannin baya da nufin inganta harkokin shari'a a ƙasar. Honorable Kalla Mutari shine shugaban wannan kwamiti.
Lalle jijiyoyi suna son wannan canji. Lalle wannan canji shine da kyau, amma dole sai an kawo ma'aikata. A da magaran suke ce mana duk tribunal ɗin da magaran mutum jiji guda ne gare su, amma nan wannan gami an kai musu shidda gaba ɗaya, kage kenan suna iya su yi aikinsu. Amma raɗa ma sun ce mana da suke wannan shari'a ta babban lahika, sai sun ƙaro jijoji daga cikin departement su yi sati bita da su. To a lokacin nan duk wani aiki na shari'a kuma tsayawa yake, sai ita ɗaya ce ake yi wannan. To su ma'aikata murad wajen bakwai an kaka musu, tunda gwamnati ya ɗauki jijoji kamar Samsung ko Sattin a wannan gamin kawai. Su da kansu sun gaya mana ba a taɓa yin haka nan ba. An ƙara musu kayan aiki, an ƙara musu kuɗi, kuma an ƙara musu mutane wanda za su musu aiki. An yi kurda fel sabi, kana yi maka shari'a nan maraɗi, kana iya ɗaukaka ƙara kuma nan maraɗi, a yi maka wata shari'a ba sai an taizandar ba, ko waɗansu ba sai sun zo ya mai ba. Kaga abubuwa ne wanda ke iya kawo sauƙi ga tahiyar da aikin, kuma suke kawo sauƙi ga wanda Allah ya sa shi na cikin kaso. Tunda za ka iya shekaru da shekaru ba a ma shari'a ba, amma yanzu tunda kusan ka ake yinta kuma an ƙayyade mata lokaci duk wata ne za a yinta, kaga in ba a maka ba yau gobe ana iya maka.
Ayarin 'yan majalisar ya ziyarci wasu daga cikin gidajen yari a jihohin da wannan rangadi ya shafa.
Mun ga cikin wani hali suke, ko na ƙarancin abinci, ko rashin lahiya. Akwai abubuwan da zaka gani wanda ka san na kazamta ne, kamar kuraje da zaka gani ga jikin mutum, ko ka iske mutane duka kowa tumbe saboda zahi. Ka san da an mutum 80 ka zo ka iske mutum 400 cikin shi, wanda an mutum 400 ka zo ka iske mutum 1000 cikin shi. Ko da yake a nan yi mai an ba da shawara a sake gidan kaso har da kuɗi na fara shi. Da ƙorin da mun ka zo kasansu tun na lokacin turawa ne, su ma an sake musu an musu sabu yana nan. Ko da yake su 'yan kasan abinda ya matsa musu a yi shari'a, mutum ya san ga wace yake.
A nan gaba kaɗan ne tawagar kwamitin na Commission Kashi za ta gabatarwa majalisar dokokin ƙasa rahoton abubuwan da ta gano a yayin wannan rangadi da ya kai ta jihohin Maraɗi, Zandar, Doso da Tawa, kafin a tantauna akan shawarwarin da za a gabatarwa ɓangaren zartarwa. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulen Muni Barma, sama da matasa 200 ne daga faɗin nahiyar Afirka suka halarci taron kolin matasa a karo na huɗu a Ghana, wanda ake gudanar da shi duk shekara domin haɗa kan matasa. Wakilin murya Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana da karin bayani.
Taron bana da gwamnatin Ghana ta dauki nauyin sa, kuma aikatar ministar matasa da wasannin motsa jiki da hukumar matasan kasa amsa kawance da shirin cigaba da na majalisar dinkin duniya ya tattara sama da wakilai 2000 fadin Afirka da wajenta. Mataimakin shugaban kasa Bawumia ya nuna cewar ɗan Afirka na da tarin abinda za su koya tsakanin su ya shuye su yayin da suke motsawa gaba akan abinda yafi gaban agaji. Yana mai fadan cewar Afirka za ta iya yin fiya da abinda take yi ta kuma ci nasara kamar sauran kasashe, sai dai wannan na bukatar himmantuwa da karfafa matasa su jagoranci canjin da ake tsananin bukata.
No one needs to tell us that mass unemployment in Africa,
ba wani zai gaya mana ba a Afirka cewar rashin aikin yi ga tulin matasa bam ne da lokaci kurum yake jira ya tashi. Da kimanin matasa tsakanin miliyan 10 zuwa 12 da duk shekara ke shiga fagen aiki, Afirka na bukatar ta maida cikakken hankali ga kirkiro aikin yi. Matasa a shirye suke su yi komai don cin karfi su inganta halin da suke ciki. In aka himmanta matasa su yi amfani da karfinsu a gida, Afirka za ta samu nasarori masu yawa na tattalin arziki. Ya kamata mu kimsa tunaninmu cewar za mu iya yin abubuwa mafi kyau a kan na kasashe da suka ci gaba. Ministan matasa da al'adun Rwanda Rosemary Mbabazi da ta wakilci shugaban kasar Rwanda ta ce kasar Afirka na da tulin albarkatu da in aka yi tattalin su da kyau za su kai kasar ga manyan damarmaki wa matasa. Da ministan matasa da wasannin motsa jiki Mustapha Yusuf yake shimfiɗa abu da taron ke sa ido a kai, ya jaddada cewar matasa na Afirka ne muhimmin shafukan ci gaba, kuma kamata ya haɗa su cikin tsarin. Ya yi kiran ɗaukan ƙwararren na tsarurrukan da za su samar wa matasa damar maki.
It should be noted that the youth are key agents of development.
Ya kamata a lura matasa su ne muhimmin shafuka na ci gaba, kuma ya kamata a haɗa da su cikin shirye-shiryen ci gaba na gwamnati. Yau matasa ne a tsakiyar hanyoyin magance matsaloli masu sarkakiya. Akwai amfani masu yawa da ƙasa ke samu a bisa la'akari da yadda take aiki ko manejin matasanta. Shi kuma shugaban hukumar kwallon Afirka CAF a takaici Patrice Motsepe ya ce matasan Afirka su ƙara zakuwa game da abubuwan alhairi na ƙasar Afirka ɗin. Ya ƙara da cewa ƙasar na da abubuwa da yawa da za ta iya bayarwa musamman da matasa masu tasowa.
From an African youth perspective, the young people who see themselves as employers.
Daga yadda ake dubin matasan Afirka, matasa na ɗaukan kansu a matsayin masu ɗaukar ma'aikata ko masu kamfanoni. Kamata ya yi muhimmanta matasan mu su ɗauki kansu a matsayin waɗanda ke da matsayi, ƙarfi da ƙwarewar takara tsakanin su da ƙwararru a duniya. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, wannan shirin na zo muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku yi sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo, wato voahausa.com, domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai daura ne akan inda muka tsaya makon da ya gabata a tattaunawar da muke yi kan matsayin da majalisar dokokin Amurka ta cimma kan amincewa a fadada ikon kabo bashin da zai ba gwamnati damar samun kudaden kashewa. Yau za mu daura ne a tattaunawar da muke yi da Dr. Nasir Tammowa, malamin jami'a da ke koyarwa a nan Amurka, wanda ke mana fashin baki kan wannan lamari. Sunana Mahmud Lalo. A makon da ya gabata muna gabdaiwa Dr. Nasir Tammowa wannan tambayar sai lokaci ya shammace mu, amma yanzu bari mu dora inda muka tsaya. Gabanin wannan matsaya da aka cimma kan fadada iya adadin kudaden da za a ci bashi, wani abu da ya zamanto kaman bambara kwai ga bukatar da Joe Biden ya mika wa majalisar na neman amincewa da wasu kudade na triliyoyin daloli don samun da ababen more rayuwa.
wato ya gamu da cikas a majalisar wasu za su yi mamakin yadda wa gagga daga cikin yan jam'iyyar ta demokrat suka ki mara masa baya duk da cewa suna jam'iyya ɗaya ne.
To amma in wanda ya san yadda siyasa Amerika ke ta yi zai mamaki wannan. Waɗanda ka san sun yi da abin yadda kamar yadda aka faɗa zama su duka majalisu ne suke yin kasafi suke yin dokoki da komai. Shi shugaban ƙasa rattaba hannu kawai ke kan doka ya yi. So don ya ce yana da ƙuduri sai ya kawo majalisa sai su duba su kuma sai in sun kai yadda da shi sun ka amince. To daman abinda ake so ka san mutum 60 daga cikin 100 na abin nan yan majalisa da tare da senatocin su yadda da wannan ƙudurin sannan ya wuce. To halin yanzu ita jam'iyyar Democrat tana da mutum 50 ne sannan biyu daga cikin 50 ɗin ga kaga waɗancan Republicans su ma suna da 50. To biyu daga cikin 50 ɗin ga da Joe Manchin da Sinema. Kistan Sinema ɗin nan. Ta istanshiro da Arizona shi kuma ya tura daga West Virginia. Su kaga wannan jihohi ana su ne da ake ce ma jajjayen jihohi wato jihohi ne na ƴan Republican. So dole ne su yi taka tsantsan akasarin masu zaɓensu su don su zo su wakilce su ƴan Republicans na. So kaga kenan ra'ayinsu ya zo kusan ɗaya da ƴan Republicans kenan.
Na gani.
Wato suna ke cewa masu sassauta ra'ayi a cikin matsakaitan ra'ayi a demokarasi.
Su suna tsaka-tsaki ke ne.
Ya tsaka-tsaki So haka abin yake ta su bayan da za a yi shi wanda ke wakilta ya yi abin da zai saba ma ko kuma ya san cewa su wanda suka zaɓe shi ba su haka nan. Don yana gudun kada ya gamu da fushin masu zaɓe tun da ka san su zaɓensu yadda suke yin shi ba za a yi ba a makuɗi so baka iya cewa bari ka je ka siye kuɗi ko wani abu. Sai dai kawai in ka je wurin aiki ka aiwatar da abin da su ma'aikata suka zaɓe ka suka ce ka je ka aiwatar. In ba ka yi ba kuma sun ka san ba za a zaɓe ka ba wani lokaci.
To dakta kamar akwai wani darasi da ƙasashenmu masu tasowa za su iya koya a wannan kikaka da ake ta yi tsakanin fada shugaban ƙasa da majalisar dokoki?
Kware ni abu biyu ko uku ne ke gani ne ga wannan majalisar da yawa wanda ya kamata da su masu gudanar da mulki a can ƙasarmu ta Najeriya da kuma ƙasashenmu na Afirka da kuma su mutane su lura da shi wato. Komai da za a ya kamata a zauna a yi yarjejeniya game da shi. Kamar mu na daura gida tun da kusan demokaraɗiyya Amerika ta muka goya amma dai ba mu ga binci a kan ka'ida. Ka ga yanzu misali ko a jiha ko a ƙasa da gwamna ko shugaban ƙasa ya ga dama idan aka samu kuɗin jiha sai ya aiwatar da su yadda yake so. Ko ya yi budget ba dole a yi budget an dai rikici ne akan takarda amma ba a bin shi har zuwa abin da ƙarshe. Sannan abu na biyu shi ne to abinda gwamnati za ta samu ya kamata ce an yi kasafin shi. An yi tunanin shi a ce ok ana ganin za a samu kaza kila a kamfuna kaza sun buɗe za a samu haraji daga wurinsu. To wannan harajin ya kamata a bi shi nawa aka samu naira goma ko naira kaza to ya aka yi da shi mutane su sani sannan gwamnati ta nuna mutane ga abin da ta yi da kuɗin su da ta karɓa na haraji don wannan zai sa kaɗan mutane su gane cewa biyan harajin ma yana da amfani. To a biyan haraji ita kuma gwamnati dole ne ta abin nan ta guda ta yi aiki da kuɗin mutane da ta karɓa don gudun kaga a zargi ya fito cewa an karbi kuɗi kaza amma ba a yi amma da su da kamata ba. Sannan abu na uku shine wato wannan rarrabewa na tsakanin iko wato shugaban ƙasa da sashen shugaban ƙasa mulki kenan da su ƴan majalisa da kuma kotu. Kowa ya kasance an ba shi haƙƙin shi yana da abin nan ba za a take ma kowa haƙƙin shi su shugaban ƙasa ba zai je zansar da abu kawai ba tare da ya abin nan ba ya tukari su ƴan majalisa sun ba shi yarda ba su ma ba za su wuce wuri ba wajen gudanar da dokoki, sannan kotu ita kuma a gidan shari'a su kuma za su bayyana doka duk da aka yi wanda su zama majalisa suka yi, don a tabbatar da cewa komai ya ce daidai. Dai ina ganin waɗannan abubuwan su ne idan muka rike su ƙasashen mu Afirka, Allah su za mu ga mace gaba.
Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan mako, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Nasir Damuwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
A gaida Mahmud Lalo, yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email.
Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga jihar Jigawa, daga Amina Adamu Malamadori da Rabi'u da Kwat Dunari da Umar Baban Yayi Sabon Gida, Allah sa na faɗi sunayensu daidai, inda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Haƙiƙa kaiwa jirgin ƙasa a hari a tsakanin Kaduna da Abuja abin takaici da Allah wadai ne, kuma shi yake nuna yadda birkin tsaron ƙasarmu ya tsinke a gangara, domin dama jirgin ƙasa shi ne hanyar safari ɗaya da ya rage malam talaka wajen yin zirga-zirga ba tare da fargaba ba. Don haka ya kamata gwamnati ta ƙara azama wajen kawo ƙarshen wannan matsala. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya. Sai kuma sako daga Mahmud Salihu Kaura, inda shi kuma ya ce irin mawuyancin halin da al'ummomi da dama ke ciki a jihar mu ta Zamfara, lamarin sai dai wanda ya gani a kusan kowace safiya sai an samu ƙauyen da aka kaiwa farmaki. Muna roƙon Allah ya yaye wannan mawuyancin hali da muke ciki, to amin. Shi kuma Safiyanu Gumal Zangon Daura cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa. Tsara hanyar jirgin ƙasa tare da bude wuta da ɗan fashin daji suka yi akan jirgin ƙasa a hanyar Kaduna zuwa Abuja, hakan ya nuna harkokin tsaro sun fuskari gwamnatin Najeriya. Fatan mu Allah ya mana maganin abin da suka fi ƙarfin mu. To sakonmu na ƙarshe a yau kuma shi ma na haɗin gwiwa ne daga Namairu Umar Makera da Yahaya Dannu Azare, inda suka ce katsa zirga-zirgan jirgin ƙasa tsakanin Abuja da Kaduna kan matsalar rashin tsaro, hakan ya ƙara nuna cewa da sauran jan aiki a gaban mahukuntan Najeriya wajen ganin siffinta Najeriya cikin wannan ƙangin matsalar rashin tsaro da take fuskanta. Allah dai ya kyauta. Masu saurare, mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
Cibiyoyin da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa a Amurka sun ba da shawarar yin allurar rigakafi karo na uku ga miliyoyin mutane da suka yi rigakafin cutar coronavirus ta Moderna ko Johnson & Johnson. Kuma ta ce ba lallai ne a yi allurar kamar ainihin ta farko ba. Rochelle Walensky, shugabar hukumar, ta amince da shawarwarin da kwamitin ya bayar a ranar Alhamis, abinda ya sa hukumar ta CDC da hukumar kula da abinci da magunguna suka amince da abu guda. Majalisar Wakilan Amurka ta samu Steve Bannon, ɗaya daga cikin masu ba wa tsohon shugaban ƙasa Donald Trump shawara da laifin wulakanta majalisar, bayan da ya ƙi amsa gayyatar da ta aika masa don ba da bahasi a binciken da take yi kan boran da aka yi a ginin majalisar na ranar 6 ga watan Janairu.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirin madarar misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu salama, muna mika sakon ta Aziya ga Alhaji Allah Abubakar da aka fi sani da Allauya Gumel, da dukkan iyalai da abokan arziki bisa rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Ain Tela, Allah Ubangiji ya karɓi bakuncin ta. Haka kuma muna mika sakon ta Aziya ga Zahraddin Muhammad da aka fi sani da Mofa mai gatari, Allah Ubangiji ya ji kansu ya gafarta musu ya kuma ba da iko hakurin jure wannan rashi. Mu kuma kyau su tuna mu ƙarshen idan lokaci yayi. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ta na gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakacin yau da gobe.
shirin matasa. Assalamu alaikum.